Daga nan birnin Washington a gundumar Columbia, sashin Hausa na muryar Amurka ke magana kai tsaye kan mitoci 60-25-19. A birnin Yamai da ke jamhuriyar Nijar za ku iya sauraron mu a tashar VOA Africa kan mita 102.5. Sauran gidajen rediyon sun hada da amfani sarauniya Fara'a FM Nomad, Dalol FM da kuma Niya da ke birnin Kunni. Sannan masu sauraron mu a Ghana za su iya samun matashar FM ta Alpha Radio da ke Kumasi. Baya ga haka a kodayaushe muna nan a shafukanmu na intanet, wato a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Masu sauraro, barkanku da dare da fatan an wuni lafiya. Mahmud Lalo ne tare da Yusuf Aliyu Haran da muka sake dawowa a shirinmu na karfe 9:30 agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi. A Najeriya za ku ji cewa jam'iyyar APC mai mulki ta lashe kujerun shugabancin majalisun dokokin kasar.
Ahmad Ibrahim Lawan.
Yadda sabon shugaban majalisar dattawa Ahmad Ibrahim Lawan ya ɗauran tsuwar kama aiki kenan.
To yau kan wannan batu za mu baku dama ku tofa albarkacin bakinku. Shin ya kuke ganin yadda wannan wa'adi na gwamnatin shugaban Muhammadu Buhari na biyu zai kasance? Lura da cewa jam'iyyar APC ce ke da fadar shugaban kasa da majalisar dattawa da ta wakilai. Lambar da za ku kira ita ce 202-202-5655. Kada manta, sai an saka alamar ƙari da farko, wato plus, sai a jero lambar. Muna ɗauke da wasu rahotannin mu, amma da farko bari mu fara da shan labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum. Adadin bakin haure 'yan kasashen Afirka da hukumar kula da shige ta Amurka ta kama sun karu. A shekarar da ta gabata ne aka kama mutane ƙasa da 100, amma a yanzu makonnin nan da suka gabata yawan mutanen ya haura har ya kai ga mutane 600. Tawagar ta bakin haure 'yan kasashen Afirka wani bangare ne na mutane da ake kamawa waɗanda ba 'yan kasashen Mexico da Amurka ta tsakiya ba ne, da ke tsallakowa zuwa cikin Amurka ba tare da an ba su izini ba ta ɓarauniyar hanya. Duk da cewa mafi yawan bakin hauren da ake kamawa sun shigo ne daga kasashen El Salvador, Guatemala da Honduras, yawan sauran waɗanda kuma suka fito daga sauran ƙasashe daban-daban sun kai ga yawan mutane kimanin kashi 4% na jimillar mutanen da ke shigowa da suka kai 303,961 da aka kama a shekarar 2017. Amma a shekarar nan da muke ciki ta 2019, mutane 593,507 aka cafke. Kuma mafi yawansu sun fito ne daga ƙasashen Angola, Kamaru, Jamhuriyar Kongo, Nijar, Najeriya da Somalia. Wata sanarwa da kamfanin Microsoft ya fitar na cewa zai buɗe rassa guda biyu a ƙasashen Afirka. Hakan na nuna alamar cewa kamfanin ya ɗaura ɗamarar girka kanshi a ƙasashen nahiyar Afirka. A cikin watan Mayu da ya gabata ne dai, kamfanin ya buɗe waɗansu rassa guda biyu, ɗaya a birnin Lagos da kuma ɗaya a birnin Nairobi da ke ƙasar Kenya. Shugaban reshen Microsoft a nahiyar Afirka, Amrote Abdallah, ta ce buɗe rassan na nuna cewar ya zo ne da niyyar zama mai daɗewa a nahiyar. Kamfanin kimiyya da fasaha dai na Microsoft ya kwashe kimanin shekaru 25 yana aiki a ƙasashen Afirka, kuma a cikin watan Maris ne da ya gabata ya buɗe rassa guda biyu a ƙasar Afirka ta Kudu. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington, gundumar Columbia. China na zargin Amurka da yi mata katsalandan a harkokin cikin gidanta, biyo bayan ƙarin rashin amincewa da mutanen Hong Kong ke daɗa nunawa ga shirin miƙa mutane ga China don yi musu hukunci akan laifuka da suka aikata a can Hong Kong ɗin. Ministan harkokin wajen China, Jiang Shuan, ya bayyana hakan ne yau Talata a Beijing lokacin da yake mai da martani ga Amurka na nuna damuwarsu akan kudirin da ake neman aiwatarwa a yankin Hong Kong ɗin da ke cin gashin kansa. Yanzu haka dai shugabar yankin ta Hong Kong Carrie Malam tana shirin aika wani shirin dokar zuwa ga majalisar dokokin kasar a gobe Talata, abinda ake nuna cewar bata damu da gagarumin wani taro da aka yi na nuna rashin yadda da aka taru ba. Hakan zai nuna cewar za su yi ainihin yi abin da ya dace don ganin cewar dokar ta tsallake. Dokar za ta ba Hong Kong damar mika mutane ga kasashen da duk ba su da kyakkyawar dangantaka a tsakaninsu, kamar China, Macau da Taiwan. Wannan tsarin na mika mutane ga kasashen waje yana tada hankalin mutane da magoya bayan wannan a kasar ko kuma a birnin na Hong Kong.
Gaida Yusuf Aliyu Harande wanda ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To kafin mu je ga batun zaben shugabannin majalisar dokokin Najeriya, bari mu fara da ziyarar shugaban kasar Rwanda Paul Kagame, wanda ya buɗe taron yaƙi da cin hanci da rashawa a Najeriya mai taken kashe kuɗi a hada-hadar siyasa tushen cin hanci da rashawa. Wannan lakca wani bangare ne a bukukuwan kaddamar da wa'adin mulki na biyu na shugaba Muhammadu Buhari, kamar da za ku ji a wannan rahoton da Umar Faruk Musa aika mana daga Abuja.
A lokacin da shugaba Muhammadu Buhari na Najeriya yake bayani, shugaban ya yi nazari mai ƙarfin gaske akan irin yadda kashe kuɗaɗe a lokacin zaɓe yake kawo matsaloli a wurin mulkin ƙasa. Domin galibi waɗanda suka kashe kuɗaɗe wurin kamfe sai sun mayar da kuɗaɗen nan a lokacin da suka samu gwamnati. Don haka yake ganin cewa babban buri kuma manufa mai tasiri shine a yaƙi kashe maƙudan kuɗaɗe a wurin kamfe. Shugaba Muhammadu Buhari ya ƙara da cewa, idan muna burin yaƙi da cin hanci da rashawa a ɓangaren siyasa da ayyukan gwamnati, to tilas ne mu yaƙi matsalar a faɗaɗiyar hanyar da ke cikin al'umma. Wannan shi ne gadon bayan manufofinmu a gwamnati, wadda muke wa jagora gurin tabbatar da cewar an yaƙi cin hanci da rashawa domin al'ummar Najeriya su samu walwala da samun ci gaba bisa ga ayyuka masu kyau da ƙa'idojin da aka shimfiɗa, na tabbatar da cewa al'umma sun yi nasara wurin samun moriyar gwamnati. Ba a bar 'yan tsiraru waɗanda aka zaɓo ta wata hanya da ba ta da kyau ba kuma su zo su mulki al'umma suna bushasha da yin yadda suka ga dama, ba tare da an yi la'akari da irin matsalolin da al'ummar ƙasa ke fuskanta ba. Shi kuwa Mr. Paul Kagame, shugaban kasar Rwanda, ya fito fili ne ya nuna irin nasarorin da ya kamata kasashen Afirka suna samu bisa ga burin da suke na yaƙi da cin hanci da rashawa, sabanin abin da ya kira waɗansu 'yan tsiraru da ke keɓe kansu su haɗa kai domin yi wa al'umma zalunci ta hanyar cin hanci da rashawa, sabanin a gudanar da ayyukan cigaba da koyawa 'yan baya tarbiyyar da adalci da kamanta gaskiya zai zama wani nau'i wanda duk ƙasashen duniya suka dogara akan shi akan irin bukatu na cigaba da suka samu, sabanin abin da ya kira waɗansu yanzu daga ƙasashen waje ɗin ko ƙasashen da suka ci gaba su ne ke haddasa cin hanci da rashawa domin su ne ke cin mulkin ɓarnar da ake yi a cikin ƙasashen Afirka. A yanzu dai an sa ido a ga irin canje-canje kogaren bawul da shugaba Muhammadu Buhari ya ce zai yi a ɓangaren yaƙi da cin hanci da rashawa domin ya ingantu bisa ga abin da ya tarar da kuma irin gyare-gyaren da ya samu nasarar aiwatarwa a shekaru hudu da aka zaɓe shi. Umar Faruk Musa, muryar Amurka a Abuja, Najeriya.
To a yau ne aka yi zaben shugabannin majalisar dokokin Najeriya, inda Sanata Ahmed Lawal ya zama shugaban majalisar dattawa, sannan Femi Bajabiya Mila ya zama kakakin majalisar wakilai. Ga Madina Dauda da ƙarin bayani daga Abuja.
I, Ahmad Ibrahim Lawan, do solemnly affirm that I will be faithful, and bear true allegiance, to the Federal Republic of Nigeria.
Yadda sabon shugaban majalisar dattawa Ahmad Ibrahim Lawan ya ɗauran tsuwar kama aiki kenan, bayan ya kayar da babban abokin adawarsa, Senator Muhammad Ali Ndume, a zaɓe da sanatoci 107 suka kaɗa ƙuri'u ɗaya bayan ɗaya. Ahmad Lawan ya samu ƙuri'u 79, inda Ali Ndume ya samu ƙuri'u 28. Ndume yana cikin sanatocin farko da suka je suka yi mubaya'a ga sabon shugaban, fuskarsa cike da annashuwa. Na tambaye shi ko ya ji da yadda zaben ya gudana, ga amsar da ya bani.
To alhamdulillah, zabe mun jajirce akai an yi, kuma Allah ya zartar da hukuncinsa akan Ahmad Lawan. Shine shugaban majalisar dattawa na tara, kuma mun ce alhamdulillah mun yarda da abinda Allah ya zartar. Allah ya bashi karfin guwa da basira da yadda zai yi a tafiyar da harkan majalisa ta tara.
Bayan zaben Ahmed Lawan, an gudanar da zaben mataimakin shugaban majalisar dattawa, inda sanata Ovie Omo Agege daga jihar Delta ya samu ƙuri'u 68, sannan Ike Ekweremadu daga jihar Enugu ya samu ƙuri'u 37. A majalisar wakilai ma, Femi Gbajabiamila shine sabon kakakin majalisar wakilai, wanda ya ci zaɓe da ƙuri'u 281, inda ya kada abokin adawarsa Muhammad Umar Bago daga jihar Neja, wanda ya samu ƙuri'u 76. Wasu sabbin sanatoci sun bayyana ra'ayinsu. Da farko ga sanata Sahabi Ya'u daga jihar Zamfara.
Wannan zaɓe wani hukunci ne na Ubangiji, domin kowane irin zaɓe sai Allah ya ƙaddarto. Akwai waɗanda aka ƙaddartowa su samu nasara, akwai waɗanda aka ƙaddartowa su yi haƙuri.
Sai sanata Sa'idu Alƙali daga jihar Gombe.
To, na dai zan fara da yawa Allah Maɗaukakin Sarki godiya da wannan rana da Allah ya kawo mu. An yi zaɓen president da deputy senate president of the senate, an yi zaɓe lafiya, an gama lafiya.
Zaɓen shugabannin majalisar dokokin Najeriya ya yi daidai da yadda uwar jam'iyyar APC ta zayyana musu. Madina Dauda, sashen Hausa na muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
To, dangane da zaɓen na shugabannin majalisar Najeriya biyu, na tambayi shugaban kungiyar SISLAC da ke sa ido kan harkokin majalisar Najeriya, kuma wakilin kungiyar Transparency International mai yaƙi da cin hanci da rashawa, wato Awal Musa Rafsanjani, irin kalubalen da ke gaban sabon majalisar.
Babban kalubalen da majalisa za ta fuskanta shine akwai da dama sababbin 'yan majalisa wanda dole ne sai sun ɗau lokaci da za su fara gane ko kuma sanin yadda aikin majalisa yake, ta wajen ɓangaren yin dokoki, ta wajen ɓangaren sa ido a cikin aikace-aikacen gwamnati, wato oversight kenan, kuma shi da kansa wakilcin, da kuma abin da ake kira constituency accountability, wato yadda za ka ringa ba wa jama'a da suka zaɓe ka wato bayanan irin wakilcin da kake musu, da kuma samun dama a ringa tantukuwa ko kuma a ringa samun haduwa ana tattaunawa akan yadda za a taimaka a gano matsaloli, ko kuma yadda za a taimaka a kawo wato hanyoyin da za a kawo karshen matsaloli da suke. Abu na biyu, yan majalisa da dama an zaɓe su sun yi alƙaruruwa da dama, wanda kuma alƙaruruwan ba aikin su bane, saboda haka akwai mutane da dama za su ringa tunanin suna nan suna jiran su don su tabbatar da sun yi musu wannan alƙaruruka an cika su, saboda haka akwai yan majalisa za su fuskanci wannan matsalolin.
To, a wannan karan fadar shugaban ƙasa ta fito ƙarar ta nuna ɗan takara ko kuma 'yan takarar da take marawa baya, saɓanin abin da ka gani a shekarar 2015, kamar za a iya ganin wani sauyi kenan a wannan majalisa idan kwatanta da wacce ta shuɗe wajen yadda za su gudanar da ayyukansu.
Ai, ba abin da zai canja. Kamar yadda na faɗa ma, akwai ƙwararrun 'yan adawa, akwai mutanen da dama suna cikin wato majalisa ɗin nan ta tara, wanda ba wani ƙawance da gwamnati da zai sa a tankwara su su yi abin da ba daidai ba.
Awal Musa Rafsanjani kenan. To, shin ya kuke kallon yadda wannan wa'adi na gwamnatin shugaba Buhari na biyu zai kasance, lura da cewa jam'iyyar ta APC ce ke da fadar shugaban ƙasa da majalisar dattawa da ta wakilai? Kafin mu buɗe layukanmu, mu shakata da wannan waka.
Yazan hanna haudoki na hauke ke ina bin sababu
yanzu kuma lokaci ne da zamu bude layin mu domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku. Lambar da za a kira ita ce 202-205-2655. Amma kada ku manta, sai kun saka alamar ƙari wato plus, sai a saka ɗaya sai a jiro lambar, wato alamar ƙari 1-202-205-2655. Karfe 5 na yamma saura kwata a nan Washington DC, kiranmu na farko ya fito ne daga jihar Yobe. Wane ne akan layi?
Assalamu alaikum, mai magana Ali Rab, kana gashuwa babban auditor general na kungiyar muryar talakalin Najeriya.
Amin alaikum salamu, muna jin Kamal Ali.
Mun yi farin cikin zaben Sanata Ahmed Lawan, saboda mu musamman ma mutanen jihar Yobe da arewa maso gabashin Najeriya. Kuma mun san irin jajircewa da ya dama akwai wani tun kafin wannan lokaci, akwai kafin zaki dam da ya tsaye ruwa ya tsaki.
Mala Ali, ya kake kallon yadda tafiyar gwamnatin shugaba Buhari za ta kasance, lura da cewa yanzu kusan za a ce suna da komai, su ne da majalisar dattawa da ta wakilai, kuma su ne a fadar shugaban kasa?
To abinda nake gani, tafiyar za ta yi kyau, saboda ba zai samu da baibayi ba mulkinsa, kuma sannan duk abinda ya kawo indai na ci gaba ne, wa'annan sanatocin za su amsa, kuma zai yi saurin samun ci gaba da mulki. Abinda ake so a yi shi za a yi, kuma da fatan dai ina kira ga sanatocin da 'yan majalisun kada su zame 'yan amshin shata, su zame mutane na jajirtu a kan dokoki wanda za su inganta rayuwar talakan Najeriya.
Tumar Allah, mun gode Ali Rab Kana daga Yobe. Bari mu je jihar Zamfara. Wani ne akan layi?
Sana maga Sani Kotu daga jihar Zamfara.
Yawo, to muna jin Kamalin Sani.
Da Allah, ni ma ina goyon ba abubuwan da ke faruwa dai a cikin wannan jaha. Mun yi farin ciki kuma mun yi murna da wannan samun shugaban majalisa.
Muna tambaya ne dangane da abin ne da kuke kallon tafiyar gwamnatin nan za ta kasance, tunda kusan za a iya cewa sun sami abin da ake cewa tuna maina, su ne a majalisun duka biyu, su ne kuma a fadin shugaban kasa. Ya kake kallon al'amarin zai kasance?
To abin da kake watan mu dai Allah da ya sa wannan mulki sai mun adalci gare shi kawai.
To mallam, mun gode Sani kenan daga Zamfara. Za mu tsallaka zuwa can arewa maso yammaci jihar Kaduna. Wani ne akan layi?
Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu.
Amin wa alaikum salam wa rahmatullah.
Muhammad Lalo, barka da yammaci.
Yawa, barka da dare.
Suna da Alhaji Musan Garo, mai radio da recorder kasuwar Kawo Kaduna Najeriya.
Yawa, to muna jin ka Alhaji Musa.
To alhamdulillahi, ni da mun ai ka san Hausawa sun ce an zo wurin kuma an ce ranar wanka ba koyon TV. Kaga dai tunda dai shugaban kasa Muhammadu Buhari har APC ta samu shugaban majalisar dattawa, ta samu majalisar wakilai, ga shugaban kasa na APC ne. To kaga yanzu gaskiya al'amari za mu zira ido mu gani me ya kamata ita kanta gwamnatin Muhammadu Buhari ce wa talakawan Najeriya, domin idan da an kawo uzurin mu ne da muka tallan wannan gwamnati, ko mu muka zaɓe ta, ko muna cikin ta, ko muna ƙaurar ta, amma da idan an kawo mana cewa ai majalisu sun kada baibaye, an hana yi wa mutane abubuwan talaka da zai shana, to kaga yanzu za mu sa ido mu gani shin wannan tuwana maina da aka yi yayi, ko kuma a talakan zai sanya aka yi, domin gaskiya al'amari yanzu ba wani uzuri da talakan Najeriya zai ba shugaban kasa Muhammadu Buhari, tunda komai da komai ya riga ya tabbata nasu ne. Kace ne muku fata alkhairi, Allah ya sa mu ga abin alkhairi. A sati lafiya Alhaji Musa Garo, na gode.
Muna gode Alhaji Musa daga Kaduna. Bari mu je Maiduguri. Wane ne akan layi? Na Maiduguri, kana tare da mu? Kamar layin shi ya tsinke, lambar da za a kira ita ce 205-2655. Kada manta sai an saka alamar ƙari, wato farko kenan, sai a sa plus sai a jiro lambar. Ga kira mun samu daga ina ne wannan? To kamar layin shi shi ma ya katse. Ga kira mun samu daga jihar Niger. Wane ne akan layi?
Muhammadu Zahiru daga nan Zungeru, jihar Niger.
To muna jin Kamalu Muhammadu.
Wato ina mai bayyana farin ciki na da wannan zabe na shugabannin majalisu da aka yi, kuma muna fatan Ubangiji Allah ya taimake su su dubi halin da talakawan Najeriya suke ciki, domin su fita daga cikin wannan kangi, musamman kashe-kashen da ake wa al'ummar nan. to abin da zan ce kenan. Allah ya taimake ku kuma Allah ya saka muku da alkhairi da wannan dama da kuke ba mu.
Amin summa amin. Mu ma mun gode da kiran mu da kuke samun daman yi mana godiya kwarai. Mallam Muhammad daga Naija, bari mu je Maiduguri jihar Borno. Wane ne kallai?
Umar Adamu ne daga Maiduguri.
To muna jin ka Mallam Umar.
Wato godiya ne ga Allah subhanahu wa ta'ala. Wannan zaben da aka yi kaga dai abu da ya zo kusa da gida. Kuma mu fatar da muke shi ne Ubangiji Allah ya tabbatar da alheri, Allah kuma ya sa za su yi aiki cikin zuciya ɗaya da kuma tausayin talakawa Najeriya nan. A gaskiya
Mallam Umar kana tare da mu?
Kawai talakawa a ƙasar nan. Saka don Allah a duje mu ayi aikin arziki wadda kowa zai san gwamnati ne namu da talakawa tunda mu muka zaɓa.
To muna godiya a Mallam Umar daga Maiduguri. Madalla. Mun samu kira daga wato Kaduna. Wane ne akan layi?
Mamun Lalo, barka da lafiya.
Yawwa, barka da dare.
To, Sa Murtala, ina kira ku da gare da kara tsara tsarin Najeriya.
Yawwa, muna jin ka Mallam Murtala.
To, Mamun Lalo, barka da ɗan shakafa da siyasa ne. Kuma za ga a fito abubuwa kuma a shafin can da yake jiki. Ni gani na kawai ci
Murtala, yau layinka yana shakewa.
Kana jina?
Yau, eh, to yanzu ya danyi dama-dama.
To, amma mun Lalo, gaskiya mu fa in ba mun ga an shekara ɗaya biyu ba, shi ne za mu tabbatar da cewa fa suna tare da Malam Muhammadu Buhari. Tunda ɗan siyasa ka san shi ba ka ba shi yadda kai tsaye, sai ka ga an ɗan yi tafiya ka ga yanda ya sa gaba. Kuma mu dai abin da muke gaya musu dai yanzu kuma ba su da wani uzuri kamar yadda Chairman Dauma Musa Gawri ya faɗa. Mun sa ido muna nan muna ga me za su yi sana arewa abin da baya shekara ɗin da wuce ba, sai su a cikin shekara huɗu da ya rage, da fatan za ku tashi lafiya.
To Madalla, mun gode a Murtala daga Kaduna. Bari mu je Kebbi. Wane ne kallai?
Malam Umar Bakiri, bakin rahiya wuri.
To muna jin ka Malam Umar.
Ni nake da farko dai ina yin addu'a da fatan alheri ga dukkan waɗanda aka zaɓa. Kuma ina musu fatan Allah ya musu jagora. Sannan kuma ina in akwai wani abin da za a gani yanzu shine mamaki za a sha game da shugaban kasa. Insha Allah waɗanda ke cewa Baba Gosilo sai sun dawo suna cewa Baba don Allah a kai sa da sannan. Tunda Allah ya bashi irin wannan majalisa, kuma muna fatan Allah shi masa jagora. Assalamu alaikum.
To muna godiya Mallam Umar, bari mu je Jigawa. Wane ne kan layi?
To assalamu alaikum. Muhammad Lalo kana magana da Rabi'u Musa Zaburansi daga nan Zaburan ta karamar hukumar Kaugama a jihar Jigawa ta Najeriya.
To muna jin kamar Rabi'u.
To Malam Muhammad Lalo, da farko dai gaskiya mun yi farin ciki ga wannan dama da Muhammad Jalal Buhari da mu talaka muka samu, wanda a da mun yi bakin ciki din da akan kawo abubuwa kuma shugaba ya kawo, amma yanzu za mu zuba ido mu gani. Hakika suna tare da shi shugaban kasar, kowa nasa ne, saboda haka muna kyautata zaton wannan tafiya, a wannan tafiya za ta yi kyau. Kuma mun zuba mu ido mun ganin tunda dama gwamnatin nan ta mu ce mu muka zabe ta, tare da fatan kuma za su cika.
To Madalla, mun gode ya Malam Umar daga Jigawa. Aman afuwa, lokaci ya daga mana hannu, da haka kuma kawo karshen daukan wayoyin naku a wannan lokaci. Yanzu kuma sai labaran wasanni.
Wasanni a takaice.
Samu soma labarin wasanninmu na ranar yau da jamhuriyar Nijar, inda ake makonnin teburin wasannin Super League A na kwallon kafa na kasar da ke makonsa na 22, kuma an kafsa tsakanin Union Sportive de la Gendarmerie Nationale da Jean Gorzo Football Club ta Maradi. Gendarmerie ta yi nasara ɗaya da banza. AS Police ta lalabe Sahel Sporting Club da ci 3-2, sai AS Fan da AS Sonidep aka yi banza da banza. Ɗaya da ɗaya aka
tashi tsakanin AS Douan da AS Garde National sai Espoir ta zandar da ta shahe a kokana ta Arlet Agades da cibiyu da nema biyu da biyu akai rabon gari tsakanin GS Tawa da Irana Football Club ta Arlet sai AS Nijelek da Racing ta Bukoki akai banza da banza a wasannin kwallon kafa na Super League 1 ta Jamhuriyar Niger yanzu haka dai AS Oni Dapche ke kan gaba da maki 50 ta biyu AS Police da maki 46 sai ta uku AS Garde National de Niger da maki 40 AS Fan tana ta hudu da maki 37 ta goma sha biyu Espoir Football Club ta Zandar da maki 18 sai ta 13 Irana Football Club ta Arlet da maki 17 Kutal ta 14 GS Tawa da maki 17 ita ma idan muka leka a kasar Faransa inda ake ci gaba da gogawa a wasannin kofin duniya na kwallon kafa na mata anyiwa Afrika kashin dankali yanzu haka inda kasar Norway ko kuma Norway ta sude Nigeria da ci 3 da nema sai kasar Canada da ta yi wa kasar Kamaru cin tabakalashe da ci 1 ba hoshi sai kasar Spain da ta sude Afrika ta Kudu da ci 3-1 abinda masana sha'anin wasan kwallon kafa kamar Abdallah ke cewa matan ma na nahiyar Afrika za a yi musu gashin rogon mai mantuwa ne kamar yanda ya faru ga maza ƴan kwallon kafa da suka wakilci Afrika a wasannin duniya na kwallon kafa da ya wakana a shekarar ta gabata kasar Rasha
wanda muke dibin su dan kokarta Nigeria ga tanan kuma ita an har bugun su tun ranar farko ina tsoron a yi mana abinda an kai Coupe du Monde wancan na duniya gaba da na maza
Haruna Mambago na birnin Kwanni sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Kwanni a jamhuriyar Niger
to da kane kuma kawo ga zangon shirinmu na ƙarshe wato labarai a takeici
to ni ma dai yau sai na dan dana mudi to ga labaran duniya a takeice
kai ta murya kore na su mutane da take mu mudi
kore gwa to ya kai yawa adadin bakin haure ƴan kasashen Afrika da hukumar kula da shige da fice ta Amurka ta kama sun karu a shekarar da ta gabata aka kama mutane kasa da 100 amma yanzu a ƴan makonnin nan da suka gabata yawan mutanen da aka kama sun haye mutane 600 wata sanarwa da kamfanin Microsoft ya fitar na cewar za su bude rassa biyu a kasashen Afrika hakan kuma na nuna cewar kamfanin ya zo nahiyar ta Afrika don baje kolin sa da kuma ganin cewar an kawo ci gaba a nahiyar China tana zargin Amurka da yi mata katsalandan harkokin cikin gidanta biyo bayan ƙarin rashin amincewa da mutane suka yi da a Hong Kong da wannan doka da ake neman kakabawa wadda za a dinga mika mutane ga kasashe idan sun aiwata wani aikin laifi a waɗannan kasashen. Fadar shugaban Papa Roma ta duniya wa mabiya addinin Katolika na Papa Roma ta yi watsi da wani ra'ayi da aka bayyana da cewar mutane za su iya zaɓar jinsin da suke da buƙatar son su zama ko namiji ko mace.
To masu sauraro da haka muka kawo shirin nan baki ɗaya wato ƙarshen shi kenan a wannan lokaci sai kuma gobe da Allah kanmu za ku ji wasu abokan aikinmu da wani sabon shirin da misalin karfe 6 na safe a gogon Najeriya, Niger, kamar da Chadi. Wato karfe 5 kenan na safe a gogon Ghana. Kada a manta a duk lokacin da ake so za a iya zuwa shafukanmu na internet wato voahausa.com ko kuma sashin hausa.com domin jin wannan shirin da ma waɗanda suka gabata hamma da kallon labarai cikin hotuna da bidiyo. Yanzu amaladin shi Yusuf Aliyu Harande da ya taya ni gabatarwa da Julie Leathers Gresham sai kuma injiniyan Nelson Muhammad Lalo ke cewa ku kwana lafiya daga nan sashin Hausa na muryar Amurka birnin Washington DC.